به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 22 ga watan 2 shekara ta 2026 a lissafin turawa gamu a wannan gari mai albarka na kumu a kolokar zaman jihar Bauchi Nigeria a masallacin al'ansar a kan bariki don ci gaba da karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka watan Ramadan yau muna darasi na uku zama na uku kenan a cikin karatunmu insha Allah. Gabar maganar mu shi ne muna magana kan kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata, abinda yake taimakon aure ya yi danko, abinda yake taimakon aure ya yi daɗi, a samu kwanciyar hankali a ciki, don shi ne babban burin ƴa mace da kuma duk wani namiji da yake so ya zauna lafiya a aurensa. Akwai abubuwan da muka faɗa a jiya kenan, kyakkyawan hali, khifatul mahari, kar a tsananta wa miji idan an zo sadaki ya bada sadaki mai ɗan sauƙi, har muka ci a Sa'id ibn al-Musayyabi ya aurar da ƴarsa a matsayinsa na babban malami da dirhami biyu sadakinta. Umar ɗan Khattab ya ce la tughalu fil muhuri, ku daina yin tsada a cikin sadaki, a daina alfahari wajen saka sadaki. Sannan muka yi magana a kan hukuncin cin dukiyar mace da ƙwace mata kudinta da mata wayo da dabara. A shari'a Sufyanu Sauri ya ce kamar yadda aka ce a yi sauƙi wa maza wajen sadaki, to kuma shi ma namiji ba shi da haƙƙi ya karɓe dukiyar da mace ta zo da shi a gidansa ko kuma ta samu a gidansa bayan ta yi aure. Har ma Sauri ɗin ya ce duk wanda ya tambayi dukiyar matarsa don ya karɓa, to a sani wannan ɗan fashi ne. Haka Imam Sufyanu Sauri ya faɗa, don ya ƙazantar mana da ɗabi'ar da wasu maza suke da shi na karɓewa mata kuɗaɗensu da dukiyarsu. Ina fatan Allah ya ba su ikon gyarawa kuma ya ba su ikon kiyayewa. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci an kwaɗaicar wajen auren budurwa, idan mutum zai yi aure ya auri budurwa. Wani daga cikin sahabbai ya yi aure, wanda Allah ya ce budurwa kan aura ko ba daura bikiran amsan giban, sai ya ce a asan giban, ba zaura ci budurwa ko ba zaura, sai ya ce a ba zaura ya aura. Sai Annabi ya ce ina ma da budurwa ka aura, saboda ƙarancin shekarunta ta yi maka wasa kai mata wasa, ta yi maka dariya kai mata dariya. Allah bikiran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk. Annabi ya ba shi shawara, sai ya ce ya Rasulullah da babana ya mutu a gida ya bar mini yara ƴan mata matasa, sai na ga bai kamata in na zo aure ni ma in je na auro wata yarinya budurwa irin su ba, kar su zo su ta faɗa. Ya ce na auro musu babba wadda ta fi su shekaru ne saboda su girmama ta kuma ta yi musu tarbiyya. Wannan yana nuna cewa duk wanda zai yi aure a gidansa to ya kamata ya rinka lura da shekarunsa da kuma ƴaƴansa ƴan mata. Yanzu abin da yake damun namiji kawai, ko mutum yana da shekara 60, 70, 80 ma in ba sa'a ba, kawai in ya tashi auren shi budurwa zai a ba tsofai-tsofai da shi. To ba haramun ba ne, amma wani lokacin akwai cutarwa. Na farko dai, kai kana matsayin tsoho dattijo, ka je ka auro budurwa, ka auro wa uwar gidanka ƴatta, don za a samu uwar gidanka nan ta haifi wannan budurwar da ka auro da. Ka zo ka haɗa ƴa da uwa a ƙarƙashin aure, kuma ka ce duk sunansu matan aure kuma kansu ɗaya, dole a samu damuwa. To wannan yana daga cikin abin da yake damun iyayenmu mata manya. Mai gidanta zai ƙara aure, ko da zai ƙara auren ba ta hana ba, amma ya je ya auro mata sa'ar biyatta. Wani zai ce to ai annabi ya je ya auro Aisha ma, ai da kai da annabi ba ɗaya ba ne, kuma matsalar da take cikin gidanka ba ta cikin gidan annabi. Yanzu ka ga tana da yara ƴan mata masu tasowa sa'anninta, kai akwai wanda ma ya auro budurwa, wasu cikin ƴaƴansa ma da ba su yi aure ba sun girmi yarinya. Yarinya budurwa ɗanya shatak ya je na koya kawo gidan. A taƙaice yarinya kam sun hana ta fitowa tsakar gida ma, to sun mamaye gidan tana fitowa su a ce koma ɗaki. Ina gaya miki ne, ke da watakila wani tsoho ne ko dattijo ne mai shekaru mai tarin ƴaƴa yake neman ki shiryawa zaman wulaƙancin da za ki gamu da shi a wajen ƴaƴansa, don za su taya uwarsu kishi a kanki. Idan ta fito wanke-wanke sai a zo ana har yanzu ba ki gama ba ki koma. Gaba ɗaya rayuwar yarinyar a cikin ɗaki take rayuwa. Uwar gidan ta hana ta sakar, ƴaƴan uwar gidan sun hana ta sakar. To me amfanin wannan auren? Ta zauna ta ci kuka ba yanda za ta yi. In mijin ya zo ya yi faɗa ya faɗa, idan ya tafi a rama a kanta. Don Allah iyaye, idan za ku aurar da ƴaƴanku ƴan mata, ku rinƙa shimfiɗa musu rayuwa mai inganci. Ba a ƙi dattijo ya aure ta ba, amma alƙalla inda hali ya sama mata gidanta. Ke ɗin ma ba mamaki kwaɗayin duniya ne ya kai ki, ba Allah ba. Wata wai wani mai furfura ya zo, gaba ɗaya furfura fa ya zo yake neman ta. Aka ce yanzu ke kina budurwar wannan za ki bi mai furfura? Ta ce yau furfura ake dubawa, aljihu shi mai magana. Ce aljihun shi ne, ta aure shi ne ya maza maza ya mutu ya bar mata gado da fashi na kwasa ta je ta sake zaben aure. Ku ɗin ma ba gaskiya ba ne da ku. Akwai ƴan mata kwaɗayayyu, akwai ƴan mata wanda duniya ne a gabansu, ba wai yaya za su yi rayuwar aure su ji daɗi ba. Abu na biyu, magana ta gaskiya, akwai kishi. Mace tana babbar mace, ta ga an auro mata sa'ar ƴarta, wai ita ce za su yi kafaɗa da kamaɗa a matsayin kishiyarta. Yanzu kamar dattawan nan ga sunan a hannuna na dama tsofaffi tukur, shekara 50-60 da wani abu da waɗannan, haka kurin mijinta ya je jaura tukur ya nemo musu wata ƴar budurwa ƴar ƙarama ƴar shekara 15. Don Allah ya mata adalci. yaya abun zai hadu hajji a wawai joni ga Allah kuma dumbel dum dumbel da oto to dumbela eh ku rinka gyara min fa min fa fulfun da kam sadda sadda wallahi eh min ma mi fullu amma fullu kano kam nyami fulfun da ku wallahi dumbela bai dadi ba dan haka koda zaka aikata wani abu na halal to dan Allah ai waya ba wuce ce wai ai ana yin halal dan kunya to wannan yana daga cikin matsalolin da yake hana zaman aure lafiya a cikin gidaje amma in mai gida ya ga zai auro gudurwa ya riga ya tsufa to ya daure ya sama masa gidanta ta je ce kai masa budurci shi kuma ya ta masa tsohon taka aje ai kai ba shikenan ba abu na biyu akan wannan gaba ba haramta ne ba kuma ba hanawa ne ba amma ina muku bayani ne dan ku san matsalolin da za ku iya fuskanta saboda ku gyara ko kuma ku san me kuka tinkara duk yarinyar da ta je ta dauki ta aure dattijo tsoho sa'an kakanta ko yayan babanta misali ki sani cewa shekarun ku ba ɗaya ba akwai matsaloli kamar haka ƙarfin sha'awarki da ƙarfin sha'awarsa ba iri ɗaya ba ne akwai lokacin da zaki zo kina da sha'awa kina buƙata shi kuma ya riga ya tsufa ya gaji ba yanda za a yi motar da ta tsufa ta shekara 15 tana zuwa Kano ta bi ramukan dukkanin ta daddaka ta bi hanyar Daraulau duk wahala ya kare mata shekara 15 a zo a hada ta da motar da aka fiyo ta sabuwa kwatano to hawa hanya gudun su zai iri daya saurin su zai iri daya to haka in aka dauki yarinya budurwa mai karamin shekaru aka hada ta da tsoho da tijo wallahi zama hakuri ne amma ba komai in kin ji kin gani kina so ba lalle bukatar ki ta samu ba sannan yawa-yawan mutane yanzu masu yawan shekaru ba sa rabuwa da cututtukan nan na zamani ko dai hawan jini mai tsanani kowa ya san tasirin hawan jini wajen raunana ɗa namiji ko kuma ciwon suga mai ƙarfi kowa ya san tasirin ciwon suga mai ƙarfi akan raunana ɗa namiji to bayi da cikakkiyar lafiya kullun zaki ta fama ne da shan ƙwayoyinsa ya za a yi to kin ga zaki iya gamuwa da matsaloli sannan kuma yana da manyan ƴaƴan nan maza ko mata Allahu alamu ba a san yaya al'amari yake ba wataƙila su ta gaba da ke ko su ta ƙiyayya da ke ko su ta faɗa da ke dan haka da shari'a ta ce a auri budurwa eh lalle yana da kyau a auri budurwa amma a duba me za a fuskanta ta shirya mata rayuwarta mai kyau ke kuma ki shirya in kin ga za ki iya jure wannan abubuwa a ɗauke ki a kai ki cikin kishiyoyi masu shekaru 70-57 ita ce amaryar gidan mai shekara 65 'yar tsakiya ke kuma 'yar shekara 17 ki je wai ki haɗa kafaɗa da waɗannan manyan matan a ina Allah ya sa albarka ina miki murna Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya amma duk wacce Allah ya kone mata za ta aure tsohon dattijo ta je ta aura ba hanawa ne ba a yi mun haƙuri don na san karatun nan dattawa ba za su ji daɗi ba yanzu haka wani in yana kallo na yana gani ma zai iya kulle talabishin ɗinsa amma ina faɗa ne duk wanda ta auri mai shekaru ta shirya wa waɗannan matsaloli za ta iya gamuwa da shi amma halacci a musulunci ya halatta sai dai kuma ki san me za ki iya gamuwa da shi Allah ya sani abu na gaba malamai suka ce ana so a auri 'yan dangi annasa suka ce huwa an takuna min baiti dinin wa salaha duk wanda zai auri mace ya auri macen da take ta fito da gidan addini da kuma gida mai tarbiyya bayan dangantaka. Menene ma'anar dangantaka? Ya zama an san tarihin gidansu, ita ƴar wanke ne, ƴar wane, jikan wane, asalinsu kaza ne, kowa ya san asalinsu ba a ɓoye ba ne. Wannan babban gari na Jauro Tukur mai shekaru da yawa da ya fi kuma daɗewa daga can take, sannan daga wani gida mai daraja, ko ba ka bane, an san iyayenta, an san kakanninta, an san kaza, yawwa. Ko kuma ƴar Ciloce ko ƴar Cambu ko ƴar bani sunan garin nan mana unguwar Kwata kai banda magana unguwar Kwata kan unguwar Kwata ne shi ma ka fara yin Kwata a kungon gaba ɗaya kun dai gane misali na ku ya zama in an zo gari ana tambayan alhaji wane za ce a'a baban zuwanci ne malam wane a'a iyayen wane ne amma ka duka auro yarin yadda ba a san iyayenta ba ba za a iya gane tarihinta ba ina babanta wallahi dan cirani ne me ya kashi wallahi cirani yazo a ina ya samu to uwar ma dai wallahi tsin cote yi a tasha a zance ya lalace to yanzu shi babanta kam daga ina yazo wallahi ba a san daga ina yake ba dan Maiduguri ne ba a sani ba dan Kano ne ba a sani ba dan ina ne ba dangantakan kawai ya tsare akan ubanta ba a so in ka zo aure ka auro matar da ba za a iya bibiyan salsalarta a gane daga ina take ba kin ga ina miki wannan bayani ne don ki mai da hankali ki san gidan da za ki kai ƴarki kai ma ka mai da hankali ka san gidan da za ka kai ɗanka ya je ya yi aure sannan kuma a samu addini dole ne gida ya zama akwai addini sannan kuma gidan ya zama na mutanen kirki ba gidan mutanen banza ba ba gidan mutanen banza ba ba gidan waɗanda suke fasikai ba ba gidan yan ta'adda ba a gidan kirki hajiya ke din fa da ke nake ki tabbatar gidanki yana da tarihi a anguwarku cewa in an zo neman aure ba za a gudu ba yanzu daga cikin ku fa Allah ya kiyaye akwai wanda in an zo neman aure a gidanta makotanta suke koran saurayi kai me ya kawo ka nan gidan wannan gidan nan zaka nemi aure ka hada zuri'a da su yaya aka yi ai kaji daga nan in ya tafi ba zai saki dawa ba budurwa tana ci kira ce ina zuwa yayi gaba muwartata wallahi mudilli mudoggi muwartata ya gudu ya tafi ba zai dawo ba me ya faru subar gidan ba kyau ba mamaki uwar gidan ko mata gidan tana neman maza ko maza suna shiga gidan ko gidan ana rashin mutunci ko ana wulakanta maza ko ana tozarta su ko gida ne na ƴan kwaɗayi masu neman duniya watakila suna da kyawawan ƴan mata a gidan amma ana kasuwanci ne da ƴan mata ku yi haƙuri muna da damuwa da yawa akwai ƴaƴan matan da kasuwanci ake da su duk wanda ya ga Allah ba shi yarinya mai dan haske sai a ta jiran masu mota su zo a gama tatsin shi a kore shi a jira mai wata motar da ta fi shi in mai mashin ya zo shi ma a duba wani irin mashin ne a tatsin shi ya yi gaba a yi ta karɓan kuɗin maza na ga kina ta fushi kina ɓacin rai ni ba da ke nake ba bayani kawai nake yi ku gyara ku yi abinku don Allah don Allah ya taimake ku sannan kuma an ta kuna ajnabiyyatan ana so idan mutum zai yi aure in son samu ne to kada ya auri ƴar dangi a yi haƙuri fa ku yi haƙuri da karatun ai kun ji Bahaushe yana cewa mu ba ma son auren dangin nan mu ba ma son auren dangin nan yana da asali ba haram ba ne amma son samu ka auri wanda ba a dangi yake ba don kada a yi auren ya zo ya samu matsala ya taɓa dangantaka da zumuncin gaba ɗaya lalace idan ba ki fahimce ni ba daga cikin illolin auren dangi idan ya yi daɗi falillahi alhamdu wanda kuma da wahala yake dadin. Idan kuma ilalace fa, to gaba ɗaya zuri'ar an samu gaba. Yanzu misali an auren miki dan gidan babbanki, kin ga akwai dangantaka, sai ya je ya miki duka, ya miki wulakanci, ya tozarta ki, sannan kuma uwarsa ta goyi bayansa, babansa ma yake ai yarinyar ku ne ba ta da tarbiya, ke kuma ke ma naki iyayen suka ce ai dan ku ne ba ya tarbiya, dangi ya zagi dangi, daga ƙarshe sai a kashe auren. Idan an kashe auren sai a daina zumunci, sai a daina gaisawa. Da ba a yi auren ba, ai da ana zumuncin. Wannan ta sa kike ganin wasu ƴan matan in aka ce mata ga dan kawunki, ga dan babbanki, ga dan gidan kanwar mahaifiyarki, ga dan ciki da yarinya, ta ce mama ki banni na aure wanda in yi mana ba daidai ba, za mu masa ba daidai ba. Sannan wani lokacin shi dangi in ya ga ya aure yarinya kanwarsa shi ko yar gidan kanwar mahaifiyarsa ne, ya fi tozanta ta, saboda yana ganin ai ko ta je ma za a koro ta a dawo da ita, kuma ya san ba za a kai shi kotu ba, saboda za a ce ya za a yi dangi sun kai abin da ɗan uwansu kotu. Abin da ke faruwa kenan. Shi yasa malamai Allah ji kan al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala yace yana ba da shawara idan za a yi aure, an takuna ajnabiyya, in za ka yi aure ka nemi yadda ba ɗan dangi ba, saboda gudun matsalolin auren dangi. Amma in mutum ya ga zai iya, kuka ga za ku haɗa ba komai, kuma akwai albarka akwai alheri. Amma ku sani, in an samu matsala, in ba ku kai zuciyarku nesa ba, matsalar auren ƴaƴa biyun nan sai ya wargaza zuri'ar taku gaba ɗaya, an daina mutunci da zumunci. Kuma yau ƴan matan zamanin nan ba su da garanti, haka kuma mazan ma zamanin su ma ba su da tabbas, ba su da garanti. Da haka aure in za a yi shi ana tunanin shekaru 150 masu zuwa. Zuri'a, ki zo ki ga an haɗu zuri'a ta haɗu, an zo an rabu da uwaka ubanka, ta je ta haifa masa ƴaƴa, an je an rabu a kotu, kuma da aka zo a ƙarshe ma ashe ƴar gidan kawunsa ne ko ƴar gidan babbansa ne, ba zumunci, an haɗu a masallaci ba a gaisawa, an yi mutuwa ba ta zo ta gaishe ki ba. Kiga ana ta faɗa tsakanin matar wani da matar wani, saboda aure ya raba. Allah ya sauke. Sannan kuma yana da kyau duk waliyin da zai auren da ɗiyarsa ko ɗiyar ɗan uwansa, wali, yanzu ina magana akan waliyi ne, saƙon shari'ar musulunci akan waliyai masu auren da ƴaƴa, malam ce yambagi lirrajuli an yanzura fi dinin mar'ati wa yambagi lilwaliyi an yanzura fi dinin rajuli wa akhlaqihi wa ahwalihi. Duk wanda yazo yana neman ƴarku, ku kula da addininsa, ku kula da halinsa da ɗabi'unsa. Waliyin da yake zuwa a masallaci ya ɗauke ki ya bayar da ke ya karɓo sadakin 150 ko 100, ya kamata kafin ya bayar da ke an fa zauna an shiga ɗaki an yi shawara, wannan yaron za mu iya bashi ƴarmu, wannan yaron zai rike mana amana, wannan yaron ba ɗan shaye-shaye ba ne, wannan yaron ba ɗan luwaɗi ba ne, wannan yaron ba mai neman mata ba ne, wannan yaron ba ɓarawo ba ne, wannan yaron yana zuwa sallar jam'i, wannan yaron yana zuwa karatuka wajen malamai, wannan yaron yana da sana'a, wannan yaron yana da aiki, wannan yaron yana da mutunta mutanen unguwarsu, wannan yaron ya san girman manya, kar mu zo ƴarmu ta yi laifi mu masa fada ya zo ya zazzage mu. Kina jina akwai mijin da matarsa ta yi masa laifi, ya zage ta, ya zage uwar da ta haife ta, ya haɗo da uban ya zaga, ya raka ta ƙofar gida ya ce in babanki ma ya fito sai na zarge shi da baki. To ai lokacin da kuka zo auren abun duniya ne ya dame ku, ba ku kula mai mutunci ba ne ba, da irin jarbabbun yara ƴan mata, wallahi tallahi ni dai shi na zaɓa, ya za a zo a yi mun tilas, in ba shi ba sai dai a san ya za a yi, wane ai in kaga ban aurewa ne ko wallahi mutuwa ne yo ni ma zan iya ma rayuwa in ban aure ta ba idan ta ya rufe wai ita wai yar soyayya sannu wai dar kwai so wata yarinya ubanta an zo za a yi aurenta wani ya zo yana santa mahaifinta yace wance ta ce na'am yace ban kana ki aure ba don Allah ki nemo wani ba wannan ba ba na son wani ya aure ki ban yadda ba ki nemo wani yarinya ta koma gefe ta ce ita kuma sai wannan ɗin wata ta ce tunda babanki yace baya son shi abinda manya suka hango fa yara ba za su hango ba duk wanda ifi ka shekaru zai iya hango abinda baka hango ba idan babanki ya baki shawara akan aure in mamanki ta baki shawara akan aure ki yi hakuri ki musu biyayya ana canja miji amma ba a canja uwa da uba yarinya ta tubure ta kira waya hakan makalla a ya kamata a yi wa iyaye wa'azi zaluncin da suke yi ba a kyautawa na ce to yi kin zama budurwa ai yanzu kin yi kwari kafaɗin ki sun tsaya har za ki fara zagin ubanki Allah ya haɗa ni da masoyi wallahi yana mugun tsora yana ƙaunata malam baya bacci sai ya kira ni malam in bai ji muryata ba baya iya samun nutsuwa baya kaza ya ce kaza ya shirya ya yi komai na rasa ni na yi wa babana kullum idan an zo sai ya ce shi kaza ni wallahi malam ka aura ɗaura mana aure ya ce ni ba da ni ba a kan me na ce kinga yi haƙuri wataƙila mahaifinki akwai abin da ya ango amma in ba ki gamsu ba ki sa a tambaye shi me yasa baya son wannan manemin daki me yasa baya so ya faɗi hujja me yasa mamanki ma ba ta so ta faɗi hujja sai ki gamsu ki yi haƙuri ko da kin samu masoyin iyayenki ba ta so ki ba shi haƙuri ki ce wane ka yi haƙuri ina son ka ina ƙaunarka amma iyayena ba ta so kuma kaga ba zan saba iyayena akan ka ba kai hakuri duk soyayyar da kike da saurayi kan ki yadda ki ce masa zaki saba wa iyayenki akan sa saboda saurayin fa bai da tabbas zai aure ki gobe ya zabje ki da bari kwarai zai aure ki kuma ya bar ki da yunwa zai aure ki ya auro wata ya watsar da ke ba jiyan nan wata ta ce mana ta auro ni shekaru kuma ya zo ya aure yau shekara biyar ya tsallake ta bai je ɗakin da ba ba a cikin kota ta turo ba ba mamaki auren soyayya suka yi ba mamaki auren soyayya suka yi amma ya canja ta yanzu lokacin da kika saba wa iyayenki kika auri wani kika saba fanki ya daura miki aure ko babban yayinki ya daura miki aure ko kika gudu kika da wani gari wani malami ya daura muku aure ranar da ya kore ki ya sake ki gidan wa zaki kaja bakin kasuwa mamkur to ina zaki ne gidanki zaki a kin saba babanki zaki koma masa gida yan mata ku rinka tunani zafin kanku yan mata hayakin kanku yan mata kin saba ubanki saboda waya iPhone kin saba mamanki saboda saurayi yana kashe miki kuɗi kin saba wa iyayenki saboda abun duniya ko ya ɗanɗana miki fasikanci kin ji daɗin fasikanci kina ga lallace shi kin yi asara Allah shiryar da mu Allah ya ganar da mu yau dai karatun nawa na ga kam kamar ma ba a son su sosai saboda na farka da ku yau da ku nake karyawa ku yi haƙuri aka karatu yake yau ran faɗa naka gobe a faɗi na wani ko ba gaba ne ba gabar magana ta biyu shine barin dawo kan maza yawwa ko saboda rashin adalci ni ma ai namiji ne in nazo ina zan rinka bi ina duba a hankali kana tsara kana duban bakin gatarinka jama'a daga cikin shawarwarin da shari'ar musulunci ta bamu abinda yake taimakon aure yayi albarka ana so namiji idan yayi aure yayi walima ba fati ba ba fikinin ba ba gidan rawa da gidan watsa ba idan namiji ya aure ki bashi shawara ya muku walima manzo Allah ce aulim walau bi sha wani yayi aure Jabir bin Abdullah ne yace kai walima koda da dan akuya ne walima sunna ne ya baki kudi ke ma ki walima shi ma ya walima me walima a gayyato masoya iya adadi daidai abin da za a iya a dafa musu abinci iya daidai gwargwado babu alfahari shari'a ta hana alfahari a cikin walima a gayyato su a zo gida su ci abinci a yi addu'a a yi raha da zumunci a ci a sha inda kashin kaza a karya kashi ururus a ɓaɓɓalla inda kashin saniya a buga shi a tauna shi a tsotse shi sosai a kawo ruwan zokurodo mai kauri a sha da ɗan abubuwa na jin daɗi na morewa da su dambun nama da cinyoyin kaza ko ba ka bari a yi abu mai kyau a ci a more wannan halal ne amma ba kiɗa ba rawa a ciki babu cakuɗuwa tsakanin maza da mata a ciki kuma a walima ba a alfahari dan abin da Allah ya hore maka kai wata rana muna Madina muna karatu shekaru da dama da suka wuce wani bawan Allah ya yi aure muna dalibai ya gayyace mu walima kin san dalibi yana cikin yanayi muna murna ka a yau ba za mu dafa abinci ba za mu tafi gidan wani ya yi aure za mu je mu ci walima ina tunawa da ni da wasu abokanai na yanzu manya-manyan malamai ne a ƙasar nan ina faɗan sunansu sai kun fashe da dariya ina tunawa mun yi sallar isha'i a haramin Madina muka yi maza-maza ko nafilar kirki ma ba mu yi ba muka za mu tafi walima muka je gidan wannan bawan Allah muka zauna aka haɗu ɗalibai ana ta hira ana ta jiran kwanuka a'a can sai muka ga an fito da wani kwano sai muka ga shinkafa ce jalof ba man kirki ba kala ba wani ɗan abu a kanta sai wani ya ce wannan faso min taɓi ne babban yana baya tun da kwanon nan ya zo ya daɗe ba a buɗe shi ba kowa gabansa ya faɗi sai ga mutum ya ce a me kuke jira ba a fara ba bismillah ya buɗe na koyan kwanuka ya zai wawwatsa mana shinkafar nan abinda muke ci a ɗakunanmu a makaranta a jami'a ya fi wannan wallahi aka ci wani ya ce shi ke nan ka sallame mu yi gaba yanzu saboda Allah walima a Madina aka maka bushashiyar jalof ya ce alhamdulillah kai na ji daɗi ina murna kun girmama ni Allah ya albarka a yi nasiha a yi abin da mai nasiha ma ya zo yi gajeriyar nasiha ya ce jama'a kowa ya tafi to malam shahid mun fita za mu hau mota wani cikin abokananmu shi ma malami ne yanzu ya kama zage-zage aikin banza aikin wafi ni ina da karatu ban yi karatu ba ina da uzuri yanzu akan wannan wane ya gayyato mu na ce a ai ita walima ai mutum abin da yake da shi ne zai bayar ka manta mun karanta a cikin Nailul Awtar a jami'a mun yi karatu an gaya mana yaya ake walima ai abin da yake da shi kenan da haka ina ba ku shawara in ba ku da wadata kar ku gayyato ƴan alfahari walimanku ku nemi talakawa na kusa da ku haɗa musu manzo Allah ba ya yi walima ba da cikui ma ya yi walima da dibino ba komai abinda Allah ya hore da shi ake walima da haka ana son a yi walima a musabbi ne abu na biyu dole ne maza su zama suna da husnul khuluqi ma'a zawjati namiji ya kyautata alaƙarsa tare da matansa wa ihtimalil adamin hunna liqusuri aqlihinna malam yace lalle namiji ya zama ya shirya zai iya jure cutar wadda mace za ta yi masa duk wanda yace zai yi aure to ya zama kwakwalwarsa a shirye take za ta iya daukan duk wulakancin da mace za ta yi da tozartar da shi da mace za ta yi da kuma cutar da shi da mace za ta yi قال لك اسو سو بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه قال اي وصيه يتي وصيه ga mata da alkhairi ai hakuri da mata saboda an halicci mata ne da karkataccen kashi ba ku san a faɗi haka amma haka abun yake mace kashin da aka halicce ta naman da aka halicce ta a jikin karkataccen kashi aka dauko wannan karkatar yana da tasiri a cikin rayuwarta ita mace kuma kowace ce mace da dattawanmu da iyayenmu da tsofaffinmu duk haka ciki ba yanda zai haka Allah ya ga dama ya halice ku yace fa idza zahabta tuqimu kasartahu annabi yace in kace sai ka miƙar da kashi karkatacce ka danne shi sai ya miƙe to zai balle ne to duk wanda yace wai sai ya miƙar da matarsa 100 bisa 100 to wallahi shi dai sake ta duk inda kake son mace duk inda mace take da addini duk inda mace take da da'a wallahi wata ran sai ta tafka maka abun bacin rai kuma tayi maka ma ita bata ma san tayi ba oh sai hakan kai gani kake amma to Allah ba ka hakuri shikenan ba abun da ya dame ta wata kuma dauka za ta yi duk lokacin da tayi laifi ka mata gyara ai da wani ba ka so na ni ba damuwa kai da ni ba kullun sai fada sai kaza kaza kai hakuri da ita wata kila dabi'arta ne iyayenta ba sa mata fada lokacin tana gidansu wata ta hauri wani ta ce masa kaga duk abin da zaka mu wallahi ban san fada kana mun fada akwai damuwa ni ba za a yi mun fada yace to haka za mu rayuwa za mu ce fada wace ce ni ba a yi mun fada tace uwata da ubana ma ba su mun fada ba sai wani kato yace ni ne kato ya za a yi an ganta a titi da dan kyanta da dan halittanta da dan abunan dinta an auro ta amma kuma kokolwar akwai damuwa tunanin akwai damuwa to sai kun yi hakuri manzo Allah ya ce wa intarattahu lam yazal a'waja idan ka kyale kashin zai gushe ba yana karkace fasto su bin nisa'i khairan hadisi imam al-bukhari da imam muslim duk suka ruwaito shi malamai suka ce kyakkyawan halin da ake so namiji yayi wa mace ba wai ya kame ya kare cutarwar da za ta yi masa ba ba wai ya kare ba kamar wai ne kamar kuna ganewa kamar ana dukan ka kana karewa ana dukan ka kana karewa ana maka kawo ma farmaki kana karewa to ba iya wannan kadai ake so namiji yayi mace ba aka ce abinda ake so shine ihtimalul adamin ha idan ta daka ko ta bata masa ya jure in ta bata masa rai ya kasa bacci ya jure ji a tafsiri aka rubuto mana tambaya wani namiji ya je ya yi barna a gidansa suna zaune da matarsa ta ce ta ka sake ni ni za ki ce wani sake ki ya ce ka takarda ta kawo ya rubuta sai ya rubuta saki daya ta ce in kai dan halal ne in ka isa don Allah ka cike min su ya ce ba ni takarda ki gani sai ya dauka sai ya goge sai ya kammala mata sakin ta uku kai hamdala ta kama hanya ta fita ta barshi da tashin hankali da damuwa shine jiya da daddare ya turo min takarda wai malam ko akwai wani gyara da za a yi akan wannan al'amari nace to me ya kai ka hankalinka da na mace ɗaya ne ka saki mace saki ɗaya kana cikin fushi ka batta da guda ɗayan mana kuma wai ki hace in kai dan halal ne ka kara mata kuma ka je ka kara ni kuma ka zo ka samu tambaya me zan maka sai ka hakura sai da ya sake ta yi ga cewa yana fasanta sai da ya sake ta yi ga kananan yaranta suna masa kuka sai da ya sake ta yi zo gida ga sauro da duhu ya dame shi sai da ya sake ta yi ga gidansa ya yi datti da yana yanzu yana so ya maida ita ana ta waya shi kuma ya yi sake uku yanzu kin ga shi din ne yake neman sulhu ba ita ba ita ma za ta ji jiki ta yi rashin hankali amma ai tunanin mace da namiji ai ba iri ɗaya ba ne kai babba ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim nace to Allah ya taimake ka na lalumo masa wata fatawa nace malamai sun ce duk wanda ya sake matarsa saki uku a wurin zama ɗaya ko da fushi ko ba da fushi ba in dai sake uku ya mata to sunan su sake daya kai ba ma sake uku ba idan wani yayi fushi ya dauko takarda saboda matar sa ta bakanta masa ba ni takarda ki gani aikin banza zai amfani zama da ke sai ya rubuta yace shi wane wane ya sake matar sa saki 333 kiko na fa 3000 ga 300 ga 30 ga wata 3 in ga dama ba yake da 3000 wai ai dai ya wata wulakanci wannan a shari'ar musulunci sunan sa saki daya in dai auri guda ne yaushe sake 3 yake tabbata shine idan mutum ya sake matarsa akai fushi akai fada sannan ta tafi gida wata ila ma ta fashi gaya can dai sai ya ji jiki ko ta ji jiki aka fara yi wa juna waya da text kin san haka ake yi in an sake in ya dan ji jiki yadda ku can irin karbe uku ya shiga daki ya jiki sai ki ga burum kina duba sai ga baban ummi sai ki ji yana ya kuke ne kuna lafiya kwala biyu ko magana babu ya fara da kuwa ita kuma take ta daina bacci kenan soyayya ta taso ta tuna da ina dan kaloni ma tunanin ka nake tai wallahi a can kana tunani sai ta daga mayar masa to kin ga daga nan to bayan sati dai sati biyu baban ummi Allah ya sani ban taba yin abin da yake nada na sani ya dame ni ba wallahi irin sakin ki a she kina da muhimmanci a zuciyata ban sani ba na kasa bacci abu ya dame ni in na tafi a mota kamar zan kade mutane in na je kasuwa ana ciniki a shago amma ni ke nake tunani mu yi hakuri da juna kawai ki gaya mama mun sulhunta tsakanin mu ni wallahi tallahi kai ma ka san ran mama na ya baci baba na ransa ya baci dole a zo a ba su hakuri yanzu ni babban yayana ma ya ce ko kai kadai ne namiji ba zan koma gidanka ba yanzu yaya za mu yi da shi yace a babban yayanki rabin shi ai zan fada shi da wani ai abokinsa ne ai zan masa daga nan sai a fara sulhuntawa me ya kai ka ya dawo da ita an gara aure can ta je ta dada masa kwaba bai da hakuri shine illar auren miji mara hakuri ya dada tafka mata wani sakin kin ji na biyu ta dada tafiya ya dada tunani unguwa a zo ai sai hakuri ka dawo da matarka al'amarin nan don Allah ai kaza ya dada dawo da ita sai ya mata haka sau uku in yayi na ukun nan to wannan kam hatta tantiha zawjan ghaira sai ta sake sabon aure dole to wannan shine sake uku amma dan mutun yayi zuciya ya ce ya sake ta sake biyu ko sake uku duk sake ɗaya ne a zance mafi inganci cikin maganganun malamai don haka maza ku yi hakuri da matanku ko kuma mata ku daina rashin hankali in ya sake ki ki dai ki ce wai ya ƙara miki in ya sake ki ki godiya ki ce ɗayan ma Allah sa masa albarka ba shikenan ba wataƙila za a dawo ai ku matsalar ku ko tsakanin ku da mazajen ku ba sai Allah wani malami ne ya je ya ta fada wa wata mata mijin ya ta fada ce ki rabu da shi kar ki koma ki rabu da shi wannan mijin ba za a yi kaza kaza sai da auren ya zo ya mutu sai dai ta zauna ta yi tagumi ta ga wulakanci daga wajen uwarta wulakanci a wajen ƙannanta wulakanci a wajen yayyenta an fara mata gorin abinci da dumame a gida da ta zauna ta yi tunani ta ce ba wanda ya cuce ni a duniya irin malam wane shi ne da na zo ya bani fatawa wayin kashe aurena gashi na kashe auren abu ya zo ya dame ni to kullun in mace ta kawo maka kuka ka ba ta hakuri a je a dan yi hakuri a lallaba ku yi hakuri ku lallaba da mazajen ku saboda yanayi na rayuwa amma akwai yanda dole sai an kashe aure ko ana so ko ba a so sai ki dauke shi a matsayin kaddara to ana so namiji ya zama mai ihtimalul aza yana iya dauka ya jure wal ilmu ala taishiha wa ghadabiha mutum ya rinka ainihin hakuri akan karancin hankalinta da fushin mace zai iya yiwa ta yi fushi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani namiji ne wai zai ce a gidansa ba za a bata masa rai ba waye wannan ka isa duk kudinka wallahi sai an bata maka rai duk matsayinka komin mulkinka wallahi sai an bata maka rai komin malantarka har ta malamai wallahi matan suna bata musu rai shugaban kasa ko gwamna ko waye wallahi shi ma in matarsa ta tafka masa wani abu wallahi sai ya zauna yana tagumi ya zai bi ita sirri ne fa kai
ba fa duka ku nake ba dan naga kuna kuna ta kada kai kuna na'am na'am na san halin ku ba duka ku nake ba ina bayani ne akan dabi'ar ku da annabi yace innal mar'ata khuliqat min dhila bari mu baki labari manzon Allah fa a gidansa cikin matansa fa wallahi akan samu mace ta dauke wuta wa annabi yini guda kamar yadda riwaya ta zo ibnu qudama yace gashi a cikin riwaya yace iktida'an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihayni min hadisi umar radiyallahu anhu anna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yura'ijnahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-layl yace ku koyi da annabi ku zama masu hakuri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa fa a cikin gidansa hadisin bukhari da hadisin imam muslim yace wallahi matar ɗaya daga cikin annabi cikin ɗaya daga cikin matan annabi sai ta kaurace masa kaurcewa fa yace kwana ɗaya da dare ɗaya akwai wanda yake annabi daraja akwai wanda yake annabi matsayi amma annabi sai hakuri wai mai kaurcewa ba za a je wajensa ba ba za ma a yi masa magana ba shugaban halitta gaba ɗaya amma annabi dan ya koya mana darasi sai ya hakuri sai ya kira ta ina da dalilai da yawa da zan iya kawo muku dangane da abin da matan annabi suka yi masa a gida shine shugaban halitta tunda yayi hakuri mu ba mu hakuri da namu mata idan nazo ina irin wannan karatu go wani lokaci a gida mata na iyali na sun saka ko a talabijin ko a waya sai a kawo sai a haka dan saurara ka ji haka sai a ce waye wannan dan ce ke ni fa ba na san irin wannan ma'ana wai ana kafa min hujja wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kebance da wata cikin bayinsa mata a ɗakin Hafsa yake banta da ita kin ga bai wace bace halal ne ko kake ga fushin da rana Hafsa ta yi masa kai ta kuka kace ya ziyara Rasulullah abinda za a yi min kenan a cikin gida na ɗaki na kishiya ta a ɗaki na annabi yana zuwa ɗaya daga cikin ɗakin matansa idan ya je tana taryansa da zuma ko da wani abu mai daɗi in ya shiga ɗakinta daman yana zuwa ya gaishe su duk darajarsa da matsayinsa ɗaki-ɗaki yake bi na mata alhaji ba irinka ba ne mai kiran matanka da ƙararrawa sai ga hajiya ta taho da gudu ba irinka ba ne shi yake zuwa ya gaishe su kawai sai aka yi mitin wasu daga matan annabi sai suka kishi suka ce daga cikinsu akwai Aisha ta haɗa group ta ce kai duk wacce annabi ya shigo ɗakinta bayan ya baro ɗakin na na Zainab ta ce masa yaya na ji bakinka yana wani wari-wari haka annabi baya so a ce an ji wani sansani a bakinsa sallallahu alaihi wa sallam ya zo ɗakin wata ta gaya masa sai annabi ya ce ba wani abu bane zuma ce na sha a ɗakin wance ba wani abu bane kuma daga yau na daina sha shi kenan sun samu murna daman ai wai ita mace idan ta ga abokiyar zamanta tana wani abu na mallakar miji tana yi wa wani miji abu mai daɗi tana yi wa miji abin da za ta mallake sai kishi ya kama ta to irin wannan ne a gidan nana Aisha wani abu ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta yi ta kuka da kanta tace ita za ta tafi gidan iyayenta ta nemi izini yaji kenan yace jiki kuma ta tafi gidan iyayenta a gidan annabi irin waɗannan kisoshin suna nan da yawa wai me yasa a shari'a ake kawo mana wannan dan a nuna mana yaya ake zaman aure a shari'a yaya annabi yayi hakuri da iyalinsa to shine abin da Imam Ibn Qudama yake nufi ku jure wa matanku ku yi hakuri da bacin ransu ya zaka yi da ita ita ce ta haifa maka babban danka ita ce ta haifa maka ƴaƴanka suna aure, ita ta haifa maka wancan, ita ta haifa maka wannan, ya za ka yi da ita? Ita ce ta san yarintarka, ita ce kaza, ya za ka yi da ita? Kun yi auren soyayya, yanzu kuma shedan ya zo ya shiga, a yi ƙoƙari a gyara kawai. Abu na uku, ana so namiji ya zama yana ɗaukewa matarsa kewa ta hanyar yi mata wasanni. Wannan ina gaya muku sinadarin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a cikin gidan aure. Duk namijin da yake kuntumewa matarsa, yake turɓunewa matarsa, yana ɓacin rai, yana nuna damuwa, shi kullum baya abin nan sai fushi, ba za ta ji daɗin zaman ba, shi ma ba zai ji daɗin zaman ba, kuma ya takure ta, ka ajiye ta, ka fita kasuwa, ita tana gida, ka tafi ofis, ita tana gida, ka tafi masallacin juma'a, ita tana gida, ka tafi wajen karatu, ita tana gida, ka tafi gona, ita tana gida, kai fa kana waje kana duk abin da kake, ita kuma kullum tana zaune a cikin gida. In an yi magana a ja mata aya wa karnafi buyuti kunna, bata ita ta fita ba fa sai ta nemi izininka. Aka ce in mace ta fita daga gidan mijinta ba da izinin miji ba, tsinuwar mala'iku a kanta. Don Allah bai kamata ka sauƙaƙa mata ba, ka yaye mata damuwa, sannan ta zauna tana zaman jiranka, kuma ka zo mata da bala'i da fushi. Wata ce sai in gama zamana ina jiransa, ina nayi kwalliya, nayi ado, nayi abinci, nayi duk abin da ne, yana zuwa sai zo da ɓacin rai a turɓune. Na farko cikin yaron farko da zai haɗu da shi sai zabga mai mari, sai sa ba kai bacci ba, shi haka yake mafaɗaci ne. Shi za in ya dawo ƴaƴansa ma ba sa zuwa su ce baba san da dawowa, mafaɗaci ne. Sai ku ji ana baba ya dawo ku gudu, baba ya dawo ku gudu. Wallahi duk uban da a gidansa ake baba ya dawo ku gudu, wallahi kana da matsala alaji a gidanka. Ina gaya maka wannan gaskiya nake gaya maka, ko matanka ba su gaya ba. Ai baba mai daɗin sha'ani shi ne wanda in ya dawo yara su ruga da gudu su je mota su taro baba. Wannan baba mai daɗin sha'ani kenan. Wani yaro babansa ya tambaye shi, ya ce da na tafi da mana nan na yi tafiya na je maka yaya kuka ji? Dan ya ce tab ai mun ji daɗi baba wallahi. Sai ya ce da na dawo ma? Sai yaron ya ce tab wallahi ba ma jin daɗi. Kin san yaro shi baya koyewa? Ya ce uwa haka na ce tashi gaba da kai. Ya masa halin nasa. Da haka ku yi haƙuri. Mu yi ƙoƙari mu gyara zaman gidanmu don mu ji daɗin gidanmu. Kuma idan miji yana da irin wannan ɗabi'a sai a masa nasiha, a sa ya kiyaye, a sa kuma ya gyara. Ina fata ana fahimta. Da haka sakin fuska wa mace yana da kyau. Manzo Allah yana zama ya hira da iyalinsa. Annabi yana shiga ɗakin mace su yi ta wasa da dariya. Ƙwarai kuwa yau ƙarewar fa Annabi fa har guje-guje yake a gidansa da iyali. Guje-guje a ɗakin na a gidan Nana Aisha a girkinta. Ta yi gudu ya yi gudu a ce daga nan mu je can wa zai riga zuwa? Duba darajar Annabi, duba matsayin manzon Allah, kalli kimarsa. Amma ya yarda ya faranta wa mace. Kai me yasa kake wa matarka kunci? Kana faɗa ko karatun da muka yi jiya? Akwai wata mata daga Abuja ta turo min, ta ce malam a rinka yi dai ana ɗan sassautawa. Na ce ajiya ya aka yi? Ta ce na ji duk bayanan da kake. Ta ce amma ka manta mazan wannan zamani ko kwalliya ba sa godiya? Ta ce ka manta? Na ce wallahi ajiya ban manta ba, abin da ya ɗauki hankalina. Ta ce mazan wannan zamani ba su da siyasar zama. Ta ce tsohon mace ce dattijuwa mai shekaru wallahi. Ta ce ita ba mace yadda Allah ya yi ta, ko ƙarya kamata ka ce tana da kyau, daɗi take ji. Amma yanzu namijin wannan zamani yana iya buɗe baki ya gama ta sai ce kai kyakkyawa ce ki. Kawai wannan kalmar wallahi ya fi ka bata 5,000 ko ku da yaya. Bai fi 5,000 ba? Ya fi. Ko ce kwalliya ka ce kai ba magana. Sai ta ce Allah, sai kuma ya ka ce wallahi wallahi. Eyi. Me ya fi maka daɗi irin ka sa wa abokin zamanka farin ciki? Kai kanka fa in kai kwalliya ka fita matarka ta bi ka da kallo sama da ƙasa, ta juya ka walƙata, ita ma ta walƙato, ta yi maka haka, ta ce ba magana, daɗi za ka ji. To kai me ya sa ba za ka yi mata ta ji dadin ba. Abdullahi dan Umar fa zuwa yake yayi wanka yayi kwalliya ya saka kaya masu kyau ya zauna a gaban madubi ya ga kansa kawai sai ya dawo ya zaman sa. Sai matar ta ce, wai kai kan ba fita za ka yi bane? Yace, ba inda za ni, na yi ne don ki ganni ki ji daɗi. Kana ta kishi, matarka tana kallon hoton mazaje a waya, tana ta kaza, to baka mata kwalliya, ta ga wani ya burge ta, baka mata ado, ta ga wani ya burge ta, ba goyon baya nake ba. Amma da yawa daga cikin maza su suke sa matansu suna lalacewa, kuma mugun hali da turfana fuska da bacin rai na rantsi da Allah yakan sa mace ta zo ta yi fasadi. Mata nawa ne suke zuwa suna bin mazan banza da aurenta, sai ta ce, ato ba ta samu a gida ba. In ta ji bacin rai sai ta nemo tsohon saurayinta shekara 12 rabanta da shi, sai ta kira shi, sai su kama hira. WhatsApp ne ka, za ka gane ba? Za ka gane ba. Ana maka aure cikin aure saboda kana da mugun hali. Dariyarka sai a waje, ba ka hira da matanka, ba ka zama da ita. Da ta zo ka ce, ta cikin ki ba ni guri, je ki ban neme ki ba. An mai da mata kamar bayi, rayuwar ƙasƙanci ba daidai ba ne. Ya ku iyaye na maza, ku mata ku kyautata, ki kwalliya, ki ado, ki gyara jikinki. Ko da baya yaba kwalliyan, kar ki gaji ibada ne. Allah kuma zai baki lada da taimakonsa tabaraka wa ta'ala. Sannan ana so namiji ya zama yana da al'aici da lafiyar ghairati, ya zama yana da tsakatsaki wajen kishi, kada kishin namiji ya wuce gona da iri ya kai ga tuhuma. Akwai mazajen da ta wajen kishi sai su kama tuhuma, yana jin waya, kuna waya da ya ji muryar namiji, sa hansuri, sa hansuri, waye sa hansuri, kunna in ji muryar waye. Dan matarka tana da waya, ba za a ce ba za ta iya yin waya da wani namiji ba. Akwai kawunta, akwai babanta, akwai kanin mahaifiyarta, akwai. Ba kowace mace ce in an ji ta yi waya da namiji a ce wai fasikanci take ba. Kamar yadda ke ma bai kamata ki sa ido kina tuhumar mai gidanki da kin ji yana waya da mace ki ce ai yana neman mata ba, bai da kyau. Ta tafi unguwa saboda bala'in kishinka ta daɗe. Halama wani gidan kika je, halama zuwa ke kin je gurin wasu wajen maza kika je, ko yaya mutum yana zaune da matarsa, matar sunna, zai rinka faɗi irin waɗannan maganganu na ɓatanci? Duk randa daga kin daɗe, wallahi tallahi gidan wani kika je, yaya za ka faɗi wannan? Baka da hujja, baka da dalili, ku daina yi, bai da kyau. Da haka zazzafan kishi yana kashe aure, tuhumar aure yana sa a ji auren ba daɗi. Kar ka ɗora wa matarka wani laifi sai in ka tabbatar tana yi. Kar ki ɗora wa mijinki laifi sai in kin tabbatar yana yi. Wata ta ce, wallahi mazinaci ne, mai neman mata ne, me dalilinki? Ta ce, malam fa ranan fa da ya dawo fa jan baki na gani fa a gadon bayan rigarsa. Yanzu wannan shi ne hujja kawai don kin gadon baki. Me ya faru? Ai zuwa ya yi, ‘yan mata yake wasa da su, har wata ta goga mai jan baki a bayansa. Sai ya ce, motar abokina na hau, yaransa sun yi wasa da jan baki a kujerar na jingina. A? Ko ba ku yarda ba? To ya, na ji ana cewa a? Ai na gaya muku abin da ya faɗa kenan. Zai iya yi wayi. Ko ba haka bane ba? Ko kuma ɗan ‘yar abokina na ɗauka ina wasa da ita a gadon bayana har ta je ta goga man jan baki? Ku yi haƙuri, ba haka suke ba ku hujja ba? Sai ki karɓa ki ce, na gode ba komai. Akwai ranar ƙin billanci. Da haka maza ku zama masu tsaka-tsaki wajen yin kishi da ainihin iyalanku. Abu na a ƙarshe, ana so miji ya zama mai sanin addini, har ma ya koyi ilimin sanin jinin mace. Jinin mace kala uku ne. Duk namijin da zai aure ya kamata ya je makaranta, ba wai ita matar ba fa kadai, a'a, shi namiji ya je makaranta ya gano yaya nau'in jinin mace yake. Jinin mace uku ne: akwai jinin al'ada, wannan duk wata ana yin sa menses menstruation akwai jinin haihuwa shine jinin biki shi kuma ba a yin sa sai an yi haihuwa sai haihuwa ta zo akwai jini na uku shine al-istihaba shine jinin rashin lafiya jinin ciwo akwai matar da tana yin uku gaba daya akwai wanda tana yin biyu ne gaba daya akwai wanda guda ɗaya take akwai wanda ba ta yin su ma duka ba ta al'ada kuma ba ta haihuwa kuma ba wani jin ciwo ita ba taba ganin jini ya fita mata ba akwai ta to sai ka san akwai wannan matan akwai matar da tana al'ada tana kuma jinin haihuwa in ta haihu amma ba ta taba yin tana zubar da jini na ciwo ba taba yi ba akwai wanda tana ta al'ada tana al'ada amma Allah bai kawo haihuwa ba ma bata dauki ciki ba ma ballanta na ta zo ta haihu to namiji saboda alaka ta auratayya da iyalinsa hakki ne ya je makaranta ya tambayi malamai a yi masa bayanin kalan jinin nan lokutan jinin nan na al'ada yana da lokaci jinin haila duk mace a wata ɗaya tana yi sau daya wata ta yi kwana ɗaya wata kwana biyu wata kwana uku hudu biyar shida bakwai har takwas kaɗan ne suke haura haka kuma yakan zama na rashin lafiya ne amma aglabun nisa mafi yawancin mata ba sa wuce biyar shida bakwai a wata kenan ka san za ka ɗaura cewa matarka waɗannan kwanakin da zarar ta ce tana al'ada to ka sa a ranka za ka yi sati guda za ka bata hutu suna saboda shari'a tana zubar da wannan jini ba a kusantanta amma ana duk wata alaƙa da ake yi amma banda saduwa saduwar aure ne ba za a yi ba manzo Allah ya ce isna'u kulli shay'in illa nikah komai ku yi da matanku mata ku yi komai da mazajenku in kuna al'ada amma banda haduwa banda contact banda saduwa namiji mai ilimi shi ya kamata ya san wannan nana Aisha ta ce nakan yi al'ada ranar da nake al'ada annabi ya zo daki na ikwana yace kana tace kana ya amurni fa attaziru yana umarta na in sanya kwarjalle sai ta rufe wurin ta daura ainihin wato tsumma a jikinta inda take al'ada tace fa yubashiruni ya rungume ni yayi duk abin da namiji yayi da ni da matarsa na jin dadi annabi yana yi da ni tace ghairin nikah amma banda saduwar aure daka abinda maza suke yi na in matarsu tana al'ada su kama gaba da ita su kama fushi da ita su guje mata a daki su ki cin abinci tare da ita su ki fita unguwa da ita a ki alaka da ita saboda kawai tana al'ada ya kama fushi da ke wannan jahiliya ne kenan in mace tana al'ada ke kwalliyanta ke ma yar kauye ce wai dan kina al'ada sai ki baki a burkice gashi ba gyara baki dalle ba baki ki gyara jikinki ki kwalliya ki ado ki komai da ake wa namiji saka turaren ki komai da komai komai za a iya kai saduwar aure ne ba za a yi to kin guje masa ya guje miki in ba mai tsoron Allah bane wannan kwanakin da zaki kina al'ada zai kwana yana chatting ne da matan banza rike masa wuta kuna tare ta wata mata ta ce ta wace ai malami da kake gani na ko jego nake wallahi ba na ba da girki na nake eh ta ce wallahi yana nan yayyayyay in ba shi dama ya koma wai dakin amaryar sa nace a kan me yanzu na koma bukatar ka tace in tsaya in kula da kaina in gyara jikina in yi kwalliya ne ado in feshe daki na da turare har da na hayaki in yazo in bunke shi da turare ba zai taba ganin alamar jego ba jaririn in dauke shi can karshen gado in ajiye shi tace ba na bari yayi yace zai koma tace a ina bukatar ka kin ga wannan wayayyar mace ce magana girki ba tace ai wallan me ya zafi ga ƴan aiki ga komai tace wallahi din nauyin da nake ciki wallahi girkin da abinci na zai ci ƴaƴana sai in sa manyan ƴaƴana su yi abincin kansu namiji kuma in shiga in masa komin jego zai ci abincinsa mai kyau yace yaushe tace yaushe hauka nake yi in tafi in bar miji kwana 40 yana dakin kishi ai sun kashe ni kai ba fa koya muku nake ku je ku yi ba fa tace kwana 40 bar miji baya tare da ni ka je kishi ya ka juya mai kokolwa da tunani tace yana tare da ni ni da shi mutu ka raba takalmin kaza. Kin taba ga kaza ta rabu da takalminta a hade yake da kafarta. Kace ba za mu rabu ba. To haka ake. Abu na biyu, jini na haihuwa. Shi kuma idan an zo haihuwa ake sa. Kwana nawa yake zuba? Kwana 40. Duk jinin haihuwa a riwayar hadisi abinda ya tabbata kwana 40 yake yi. Duk jinin haihuwan da ya wuce kwana 40 ya juya ya zama na rashin lafiya. Ya kamata namiji ya san wannan. Kenan idan matarka ta kai kwana 40 ko ta yi wankan jego ko ba ta yi 40 ba to ta gama 40 ya kamata ki wanka ki kama sallah. Hajiya, in kika haihu kwana 40 ki kama wanka ki sallah. Jinin da yake zuwa din nan ba jinin da yake hana sallah bane, ba jinin da yake hana al'ada wannan mu'amala bane. Kin ga namiji ya kamata ya san wannan. Idan mace ba ta son ka ko tana da wani mummunan hali za ta iya maka ƙarya, sai ta kwana 80 ma ta ce har yanzu bai tsaya ba. Wannan mata masu koran miji kenan. Yanzu ba shakiyancin wasu matan haka kurin idan ba ta son namiji yana zuwa sai ta ce ba na sallah yau. To haka abin ya toma damuwa, Allah kiyaye yayi gaba kuma lafiyar ta kalau. Sai ya tafi masallaci ta yi ɗauki sallayar ta yi alwala ta yi mazamar ta gama tana sallah. Me yasa ta masa wannan wulaƙanci kodin irin da matan zamani? Musamman in ta fahimci ita kaɗai ne. Gashi shi yasa matar mutum, wato mutum mai mata ɗaya sai haƙuri. A'a ba haka ba ne. Kowa ya ba da gaskiya wai sai ku ɓata rai. Jini na uku na ƙarshe jinin ciwo. Shi jinin ciwo baya hana sallah, baya hana mu'amala aure. Baya hana komai, kawai so ake duk lokacin sallah ki alwala. Idan ya dauke ki wanka, shi kuma sai a tafi asibiti a tafi likita. Akwai maganin gargajiya na tsaye da shi, akwai kuma maganin bature na tsaye da shi. Shikenan, idan namiji ya san wannan, ba sai kin buga waya wa malami kina fatawa ba. Haka kuma ke ma idan kin san wannan, ba sai kin buga waya kina neman fatawa ba. Yana da kyau ku san wannan, yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Amma wacce ta je ta aure miji jahili bai san bihin ba, to ya rage gare ki, ki maza-maza ki koma makaranta, saboda wannan abun yana da alaƙa da rayuwarki da addininki. Abinda na faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wannan na yi kuskure ko tuntuɓen harshe ina neman Allah ya mun afuwa ya fi mini. Allah ya sa mana albarka, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya ji kan iyayenmu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.